الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan wani dangi ne ko mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 9 ga watan Zulqa'ada shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 8 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 30 a bangaren lissafi suratul rum kafin darasi ne uba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata ɗakinta za a je ko kuma ɗakin yarwarta ɗakinta za a je matukar a kwanukan ta wuce a bulaguran ta wuce adadin kwanukan da aka saba yi wanda ya yi rabon kwana tsakankanin su misali ya yi rabon kwana tsakankanin matansa kwana biyu ita wannan uwar gida ya gama kwanukan ta biyu sai ta yi bulagu ko kuma ya yi kwana ɗaya sai ta yi bulaguro da ta yi wannan bulaguro sai ta samu kwana uku ko kwana hudu ko kwana biyar to randa ta dawo ɗakinta za a je amma ƙaddara cewa kwana biyu yake ya mata kwananta biyu sai ta yi bulaguro washegari da ta yi kwana ɗaya sannan sai ta dawo to dole sai an ƙida ma waccan kwananta sannan ita a yi gaba kenan a nan abinda muke so mu fahimta kenan a cikin bulaguran in ta yi adadin kwanuka sama da kwanukan da ya yanka tsakankanin su to randa ta dawo ɗakinta za a je a koda wani lokaci na ban san da wannan ba kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man battala dinahu faqtuluhu manzon Allah yace duk wanda ya canza addinin sa ku kashe shi ma'ana duk wanda ya yarda to jinin sa ya halatta haka hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada la yahillu da muri'in muslimin illa bi ihda salati at-tayyib az-zani wan-nafs bin-nafs wat-tarik li-dinihi al-mufariq lil-jama'a ash-shahid wat-tarik li-dinihi al-mufariq lil-jama'a. Manzon Allah yace zubar da jinin mutum musulmi baya halatta sai da ɗaya daga cikin wato al'amura guda uku. Na farko, mai aure wanda yake mazinaci, duk wanda ya taɓa yin aure, aure ingantacce in ya yi zina to jinin shi ya halatta. Na biyu, manzon Allah yace wan nafsi bin nafsi, hakanan rai in ta kashe rai ita ma akan kashe ta, in kisa ne wanda yake na gangarci. Na uku sai ya ce wa tariki lidinihi mufariqi lil jama'a, wanda ya bar addininsa ya rabu da jama'a ta musulmi, ma'ana duk wanda ya rida jininsa ya halatta. Shi ne ɗan uwa yake tambaya cewa mutumin da ya rida aka zartar masa da haddi, a ƙarƙashin shi akwai mata waɗanda suke musulmi, shin akwai takaba a kansu? Ba maganar takaba. An gane ko tunda arni ne ya riga ya yi ridda aka zartar masa da haddi ba takaba a kansu, takaba musulmi ake ma, tunda Ubangiji ta'ala ta yi wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra minkum, anan musulmi ake ne, wallazina yutawaffawna minkum, waɗanda ake karɓar rayukansu daga cikin ku, ku jama'a ta musulmi, waye zaruna azwajan suka bar mata matansu na aure, Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan mata ya tarabbasu na bi anfusu yi na arba'ata a shirin mashira, su yi jira ga kawunansu wata hudu da kwana goma. Don haka duk wanda ya ridda wal iyazu billahi, idan aka zartar masa da haddi ba maganar takaba akan matan shi, kuma da zaran ya yi ridda aure ya buɗe, da zaran ya yi ridda kafin a zartan masa da haddi ma aure ya buɗe, tunda ya zama kafiri. Mumini kuwa, mu wannan mumina ku babu aure tsakaninta da wanda yake kafiri. Don haka take yin kiza a raba su. Sai dai in ya dawo ya jaddada musuluncinsa, to a lokacin nan kafin ta gama idda to ta koma matsayin matar shi, kuma ba sai an sake sabon ɗaura wani aure ba. Na'am. Daga nan ba maji. Kamar da yake cewa me? Waja'at sayyaratu fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Abinda ake nihi da sayyara wato matafiya, al-musafirun, matafiya kenan ɗan budaku, su ne ake nihi da waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Matafiya ake nihi, ba sayyara ba kamar yadda ake ambaton mota da wannan suna a yau. Abinda ake nihi matafiya. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen aya ta 16 a cikin wannan sura ta 30 a ɓangaren lissafi suratul Rum, wanda aya ta 36 da aya wannan aya ta 16 da aya ta 15 kenan, aya ta 16 ce muka tsaya kanta kenan, aya ta 14 da 15 da 16 Ubangiji ta'ala yana mana bayani game da wato yanda jama'a za su kasu kashi biyu a ranar kiyama, kamar yanda wato Ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratul Shura, idan kiyama ta yi al'umma za su kasu kashi barikun fil jannati wa barikun fis sayyir wata jama'ar wato na gidan aljanna Allah ya sanya mu a cikin su wata jama'ar kuma suna cikin wuta to shine anan ubangiji ta'ala ke fada wa yawma taqumu sa'atu a ranar da kiyama ke tabbata yawma idhin yatafarraqu a wannan yini ubangiji ta'ala ke fada cewa jama'a za su karkasu kashi za su kasu kashi sai yace fa amman ladzina amanu wa amilus salihati sanade waɗanda suka gaskata ubangijin su suka gaskata manzannin sa wa amilus salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai ubangiji ta'ala yace fa hum fi rawdatin su a wannan yini wato suna cikin wani dausayi ita ce aljanna yuhbaruna ana faranta musu zuciya idan aka ce al-hubur wato shine farin ciki kenan shine ubangiji ta'ala yace fa hum fi rawdatin su a wannan yini suna cikin wato wani dausayi ita ce aljanna yuhbaruna ana faranta musu zuciya sai yace wa amal kenan kaga kashi na farko kenan kamar yadda can ubangiji ta'ala yace fariqun fil janna sai yace wa amal ladina kafaru yace sani dai waɗanda suka kafirce ma ubangijin su wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryatar da ayoyin mu wa liqa'il akhirati suka ƙaryatar da haduwa ta yinin ƙarshe ita ce alkiyama ubangiji ta'ala yace fa ulaika waɗannan wato a wannan yini fil azabi a cikin azaba mugdaruna ubangiji ta'ala yace ababan zai kewaye ma'ana za a zo da su a dusa su cikin azabar Allah shine yace fa ulaika waɗannan fil azabi game da azabar da Allah ya tanada mugdaruna ababan zai kewaye a jefa su a ciki wannan daidai yake da ayar da ke cikin suratu Ali Imran ita ma ubangiji ta'ala ya kasa al'umma kashi biyu a ranar kiyama yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun fa amman ladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun wa amman ladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun shine anan yake cewa wa yawma taqumu sa'atu a ranar da kiyama ke tabbata yawma idhin a wannan yinin ya tafarraqu na ubangiji ta'ala yace al'ummu wato jama'a za su kasu kashi sai yace fa amman ladina amanu wa amilus salihati sanade waɗanda suka yi imani da ubangijin su suka aikata ayyuka nagari wa hum fi rawdatin yuhbarun su a wannan yinin suna cikin wani dausayi yuhbaruna ana faranta musu zuciya sai yace wa amman ladina kafaru sanade waɗanda suka kafirce ma ubangijin su wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryatar da ayoyin wa liqa'il akhirati suka ƙaryatar da haduwa ta yini na ƙarshe ita shine yinin alkiyama ubangiji ta'ala yace fa ulaika waɗannan mugdaruna ababan zai kewa ne fil azabi a cikin azabar Allah Allah ya kare mu za mu tashi kenan aya ta 17 a'udhu billahi minash shaitanir rajim قال الله تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وتؤمنجي تعالى نفدا subhanallahi wato ku tsarkake ubangijin ku game da duk abin da bai dace da shi ba lafazin fa subhanallahi masdar ne fa subhanallahi tsarki ya tabbata ga ubangiji amma me ake nihi ai sabbihullah ku tsarkake ubangijin ku umarni ne ake mana ana fa subhanallahi ku tsarkake ubangijin ku game da duk abin da bai dace da shi ba hina tumsuna wato a lokacin da kuka maraita wa hina tusbihun da lokacin da kuka wayi gari azkarus sabahi wal masa kenan zikiri na safiya da yamma. Wasu daga cikin malaman tafsir Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ya fassara wannan aya fa subhanallahi cewa fa subhanallahi ku yi sallah. Wace sallah? Shine yace hina tunsu, yace fa subhanallahi ku yi sallah hina tunsu na lokacin da kuka maraita, ma'ana ku sallaci sallah ta magariba da sallar isha. An gane ko? Lokacin da kuka maraita ku sallaci sallah ta magariba da sallar isha, domin shi lafazin almasa a larabci yakan fara daga bayan sallah ta al'asar har zuwa lokacin da za a shiga kwanci. An gane ko? To shine sai ya fassara fa subhanallahi ku yi sallah hina tunsuna, lokacin da kuka maraita kenan ku sallaci magariba da isha. Wa hina tusbihun, haka nan lokacin da kuka wayi gari ku sallaci sallar asuba. Sai yace wala bil hamdu fis samawati wal ardi, wato na ga Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani dangi na yabo. Fis samawati, a cikin sammai bakwai, wal ardi, da kasai bakwai, ma'ana dukkan halittun da suke cikin saman bakwai da kasan bakwai, wato suna yabon Allah subhanahu wa ta'ala, suna gode masa. Sai ya ce wa ashiyan, wato ku sallaci sallah ta la'asar kenan a lokaci wanda yake na yamma. Idan aka ce al'ashi, wato shine an gane ku, wato daga bayan az-zuhr, abin da yayi gaba har zuwa lokacin sallah ta la'asar shine ake kira da ashi. Shine ya ce wa ashiyan, ma'ana ku sallaci sallah ta la'asar kenan. Sai ya ce wa hina tuzhirun, lokacin da kuka shiga cikin garje rana ku sallaci sallah ta az-zuhr. Haka almajirin sa shi Abdullahi dan Abbas Nafi ibn al-Azhar, Allah ya ji kansa, na tambaye shi, yake cewa na tambaye Abdullahi dan Abbas, nace masa hal tajidu salawati al-khamsa fil Qur'an, shin wai malam ko kun samu salloli biyar, sallolin nan lokaci biyar a cikin al-Qur'ani? Qala na'am. Abdullahi dan Abbas yace masa kwarai da gaske. Wa qara'a hatayni al-ayatayni, sai ya karanto waɗannan ayoyi guda biyu. Wa qala, sai yace jama'ati al-ayatu salawati al-khamsa wa mawaqitiha, wannan aya ita ce wadda ta tattaro salloli na lokaci biyar da lokacinsu. Kaga shine yace fa subhanallahi, ma'ana ku yi sallah hina tumsuna, lokacin da kuka maraita kenan. Wata sallah ce? Sallan magariba da sallar isha, domin salloli ne waɗanda suke na masa. Sai yace wa hina tusbihuna, haka nan ku sallaci sallar asuba kenan lokacin da kuka wayi gari kenan. Hina wa hina tusbihuna ai hina tadkhuluna fis sabah, kenan lokacin da alfijir yake to ku sallaci sallar asuba. Sai yace wa lahul hamdu fis samawati wal ardi, wato dukkan wani dangi na yabo cancanta ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin sammai bakwai da kasai bakwai, ma'ana halittun da suke cikin saman bakwai da kasan bakwai suna yabon Allah subhanahu wa ta'ala, suna gode masa. Sai ya ce wa ashiyan, kenan ku sallaci sallah ta la'asar, wato a lokacin yamma. Me yake nihi al-ashi? Shine kenan daga bayan azhar, lokacin da rana ta fara sanyi kenan zuwa lokacin la'asar. Sai ya ce wa hina tuzhirun, da lokacin da kuka shiga garje rana ku sallaci sallah ta az-zuhr. Tare da cewa kuma ayar tana daukan ma'anar zikirin safe da yamma, kamar yadda ya ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, ku tsarkake Ubangijinku lokacin da kuka maraita, ma'ana ku zo da azkarul masa, wa hina tusbihuna, da lokacin da kuka wayi gari. Don haka shi zikiri na yamma yakan fara ne daga bayan la'asar har a kai lokacin da mutum zai kwanta. Shi kuma zikiri wanda yake na safe yakan fara ne daga zaran an gama sallar asuba kenan har zuwa lokacin da rana za ta hudu ta kan daukaka, wannan duka ana kiran shi safiya. Kamar yadda daga cikin wato azkaru sabahi wal masa, wanda hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa akan haka, na daga cikin su hadisin da al-Imam Malik ya fitar da shi a cikin littafinsa Al-Muwatta haka al-Imam al-Bukhari a cikin ingantaccen littafin sa, haka al-Imam Muslim. Riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa man qala subhanallahi wa bihamdihi, duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi fi kulli yawmin 100 marra, addini na Allah idan yayi wannan zikiri so 100, manzon Allah yace hubbat khabayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, wato za a sarayen masa zanubansa koda sun kai kumban kogi ga yawa, koda zanubansa sun kai kumban teku ga yawa, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kankare masa zanubansa. Kaga wannan ko yana daga cikin azkarus sabahi wal masa, da safi kai subhanallahi wa bihamdihi 100, da yamma kai 100, duk wanda yayi 100 a yini, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a sirayen masa da zanubansa koda sun kai kumban teku ga yawa. Haka wato hadisi yana cikin sahihu Muslim. Riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cewa man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi 100 marra lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada. Manzon Allah yace duk mutumin da ya faɗi subhanallahi wa bihamdihi so 100 a lokacin da ya wayi gari da lokacin da ya maraita, dan haka kenan kaga da safi kai 100, da yamma kai 100, cai man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi 100 marra, duk wanda ya faɗi subhanallahi wa bihamdihi 100 da safi 100 da yamma, manzon Allah yace lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdal mimma ja'a bi, babu wani a ranar kiyama da zai zo da sama da abin da shi ya zo da shi, duk wanda ya zo da wani aiki na kwarai to ba wanda zai zo da aikin da ya kai naka a ranar kiyama. Manzon Allah yace illa ahadun qala mithla ma qala, sai dai mutumin da ya faɗi kwatancin abin da ya faɗa ko kuma ya dada akan haka. An gane ko? Sai wanda ya faɗi kwatancin haka ko kuma ya dada akan haka. Don haka kenan in kai 100 ta safi 100 ta yamma, to ita subhanallahi wa bihamdihi kana iya maida ta zikirinka a kowane lokaci ya zamanto kana maimaita ta. An gane ku? Shi wannan na safi da na yamma sai ka bar shi a iyayen da shari'a ta kayyade shi, 100 da safi 100 da yamma. Bayan ka ba da wannan adadi wanda shari'a ta kayyade, to in yaso sai kai ta yi ba adadi, iya bakin iya abinda Allah ya so, abinda za ka yi a yininka. Kamar yadda kuma hadisi yana cikin sahihu Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa wannan zikiri shine wanda yafi komai nauyi a cikin mizanin bawa a ranar kiyama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, shi ma dai riwaya ce ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah ke cewa kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Manzon Allah yace kalimomi biyu masu saukin fada akan halshi, ma'ana ba su da nauyi akan halshi. Manzon Allah yace saqilatani fil mizan, masu nauyin gaske a cikin sikelin bawa a ranar kiyama. Sai ya ce habibatani ila rahman, kalimomin da suke da matukar soyuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah ya ce subhanallahi wa bihamdihi, shi ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Wannan sun fi komai nauyi a cikin sikili a ranar kiyama, kuma ga su ba su da nauyi a kan halishi, kuma ga ya kalimomi ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son su, yana kaunar su matuka. Haka akwai hadisi wanda na cikin wato wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya rawaito hadisin daga Juwairiya bintul Haris, wato matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka wayi gari da safe ya fita daga gunta, ita Juwairiya a farko sunanta Barra, Barratu sunanta, maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya canza mata wannan suna saboda wannan suna akwai tazkiya ma'ana wasa kai duk sunan da ke akwai zuga kai to wannan kwata kwata baya dacewa a shar'ance ko an sanya wa mutum to sai ayi kokari a canza kamar yanda maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya canza mata wannan suna da sunan tabarratu idan aka ce barratu ma'ana mai matukar biyayya kaga wannan akwai zuga kai akwai wasa kai idan aka duk sunan da ke akwai zuga kai maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya canza ma sahabbai da sunayen da wato suke da ma'ana wadda take mummuna to sunan tabarratu maza Allah ya canza mata wannan suna ya maida mata ya raka mata suna juwairiya maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita daga gunta da safi wato lokacin da ya fita ya tafi masallaci har ya dawo daga masallaci bayan rana ta ɗaukaka tana nan a zaune a gunta a lokacin sallar asuba ne manzon Allah ya fita zuwa masallaci ya bar ta a zaune bai dawo gida sai bayan rana ta hudu ta ɗan ɗaukaka da ya dawo kuma ya tarar da ita tana nan zaune tana ta ambaton Allah manzon Allah sai yake cewa ma zilti fi majlisiki haza munzu kharajtu ba maza Allah ya ce tunda na fita baki gushe ba kina wannan mazaunin naki a zaune qalat na'am tace kwarai ya manzon Allah maza Allah sai ya ce laqad qultu ba adake arba'a kalimat thalatha marrat maza Allah ya ce bayan ki na fadi wasu kalimomi guda hudu maza Allah ya ce na maimaita su so uku law wuzinat bi kalimatiki lawazanatuhunna inda za a dora waɗannan kalmomi nawa guda hudu da na maimaita su so uku akan tafin su ke ne duk zikirin da kika yi tun fitata har zuwa dawowa ta a dora a tafin su ke ne guda maza Allah ya ce wannan kalmomi hudu da ne za su rijaye naki maza Allah ya ce ya abinda na faɗa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati iya kalmomin da na faɗa maza Allah ya ce inda za a dora su a kansu ke ne to za su rinjaye duk kalmomin da kika faɗa a iya wannan zaman naki tun farkon safiya har zuwa rana da ta hudu ta ɗaukaka wannan ita ma tana daga cikin azkarus sabahi wal masa a takaice kenan shine Ubangiji ta'ala ya ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu ku tsarkake Ubangijinku lokacin da kuka maraita ma'ana ku zo da azkarul masa wa hina tusbihuna da lokacin da kuka waye gari ko kuma ka fassara kamar yanda Abdullahi dan Abbas ya fassara fa subhanallahi ma'ana ku yi sallah hina tusuna lokacin da kuka maraita ma'ana ku sallaci magriba da isha wa hina tusbihuna ku sallaci sallar asuba lokacin da kuka waye gari walahu alhamdu fis samawati wal ardi naga Allah subhanahu wa ta'ala duk wani dangi na yabo a sammai bakwai da kasai bakwai sai ce wa ashiyan ma'ana ku sallaci sallah ta la'asar a lokaci wanda yake na yamma wa hina tuzhirun ku sallaci azhar lokacin da kowa shiga garin rana kenan wannan salloli lokaci biyar sun fito a karkashin waɗannan ayoyi guda biyu haka ayat da ta gabata a can cikin suratul isra aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'ana al-fajr inna qur'ana al-fajri kana mashhuda haka can aqimi wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin wannan ma aya malamai sun fitar da salloli lokaci biyar wato a karkashin wannan aya kamar yanda bayani ya gabata wato Ubangiji ta'ala ya faɗa yukhrijul hayya shine ke fitar da wato rayayye minal mayyiti wato daga jikin matacci ma'ana ta farko me ake nihi da alhayy wato shine wato mumini Ubangiji ta'ala yakan fitar da mumini minal mayyiti daga jikin kafiri kenan kamar yanda shi mumini shi rayayye ne kafiri shi kuma matacce ne kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa ma yastawi al-ahya wa al-amwat rayayyu da matattu ai ba za su zama daidai ba muminai da kafirai ai ba za su zama daidai ba kamar yanda can yake fada a wa man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha al aya a wa man kana maitan shin yanzu wanda ya kasance matacce fa ahyaynahu muka raye da shi bi Allah yake nihi da matacce shine kafiri fa ahyaynahu muka raye da shi kenan da haske wanda yake da imani shine anan malamai suke fassara cewa yukhrijul hayya minal mayyit ubangiji ta'ala shike fitar da rayayye daga jikin matacce ma'ana shi yake fitar da wato mumini daga jikin kafiri kamar yanda ya fitar da annabi ibrahim alaihi salam wato daga tsatsan mahaifinsa azar wanda azar kuma kafiri sai yace wa yukhrijul mayyita minal hayyi kuma ubangiji ta'ala shike fitar da matacce daga jikin mai rai kamar yanda ya fitar da kafiri daga tsatsan annabi Nuhu alaihi salam ma'ana da yukhrijul hayya minal mayyit ubangiji ta'ala na fitar da rayayye daga jikin matacce kamar yanda yake fitar da dan tsako daga cikin kwai kwai ai matacce ne amma ubangiji ta'ala sai ya fitar da dan tsako daga ciki wa yukhrijul mayyita kuma ubangiji ta'ala yana fitar da matacce shine kwai minal hayy daga jikin rayayye shine tsuntsu sai yace wa yuhyi al-ardha ba'da mautiha ubangiji ta'ala shike rayar da kasa ba'da mautiha bayan mutuwar ta menene mutuwar kasa shine bushewa ubangiji ta'ala shike rayar da kasa ba'da mautiha kenan bayan bushewar ta shi ne sai yace wa kadhalika tukhraju kamar yanda ubangiji ta'ala yake rayar da kasa bayan mutuwar ta haka wato za a fitar da ku daga cikin kaburra a ranar kiyama kuna rayayye yanda kasa tana bushe ubangiji ta'ala idan ya saukar da ruwan sama zaka ga kasa ta sha wannan ruwa ta kumbura ta tsirar da ƴaƴan itace waɗanda suke masu kayatarwa kamar yanda yake cewa watar al-ardha hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a hatazzat warabat wa anbatat min kulli zawjin bahij shine anan yace wa yuhyi al-ardha ubangiji ta'ala shike rayar da kasa ba'da mautiha bayan mutuwar ta sai yace wa kadhalika tukhraju yanda Allah yake rayar da kasa bayan bushewar ta to haka za a fitar da ku a ranar kiyama kuna rayayyi daga cikin kaburin sai yace wa min ayatihi yana daga cikin dalilai masu nuna kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala da girman kudurarsa an khalaqakum min turabin wato shine halittar ku da yi min turabin daga kasa kuma idza antum basharun sai ga muku ku kun zamantu mutane tantashuruna kuna watsuwa a ban kasa wannan aya ce mai zaman kanta wadda take nuna wato kudura ta ubangiji subhanahu wata'ala da kadaitar shi ma'ana asalin halittar da ya mana shine ya halicce mu daga kasa da halittar da ya ma mahaifinmu na farko shine annabi Adam an gane ku shine yace wa min ayatihi yana daga cikin dalilai masu nuna kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala da girman kudurarsa an khalaqakum min turabin halittar da ya muku wato daga kasa anda abinda ke bayan tafi ta yi wilil masdar kenan khalaqakum min turabin halittar da Allah ya muku daga kasa wannan aya ce wadda take nuna kadaitar shi kuma take nuna girman kudurarsa kuma idza antum basharun sai ga muku ku kun zamantu ƴaƴan adam mutane tantashuruna kuna watsuwa a ban kasa kenan wannan Allah yana nuna mana asalin halittar babanmu na farko annabi Adam alaihi salam aya ce mai nuna kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala da girman kudurarsa sai yace wa min ayatihi wato yana daga cikin dalilai na kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala da girman kudurarsa an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wato ubangiji ta'ala ya halitta muku mata min anfusikum wato daga kawunan ku ubangiji ta'ala ya halicci mata kamar yanda asalin halittar mace an halicce ta ne daga jikin annabi Adam kamar yanda Allah ya halicci Hawwa daga jikin annabi Adam kamar yanda yake fada ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumar rijalan katiran wa nisaa
واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا shine yace wa min ayatihi yana daga cikin dalilai masu nuna kadaitar ubangiji ta'ala da girman kudurar sa an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ubangiji ta'ala ya halicci wato mata min anfusikum daga kawunan kuma ana kamar yanda Allah ya halicci Hawwa daga annabi Adam litaskunu ilaiha ubangiji ta'ala yace don ku samu nutsuwa zuwa gare ta an gane ko hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala daga cikin hikimomin sa da ya halicci mace dan mutun ya samu nutsuwa shine yace da tasbunu ilaiha dan ku samu nutsuwa zuwa gare ta waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma ubangiji ta'ala ya sanya so da kauna wato da tausayi tsakankanin ku sai yace inna fi zalika lalli game da wannan halitta ta mace daga jikin annabi Adam alaihi salam ubangiji ta'ala yace la ayatin akwai dalilai masu nuna kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala li qaumi yatafakkarun ga mutanen da suke tunani wato su gane girman ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda ya gabata a cikin suratul araf yake cewa huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ubangiji ta'ala shine ya halicce ku min nafsin wahida daga rai daya daya shine annabi adam sai yace wa khalaqa wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha sannan Allah ya halitta ma annabi adam mata ita ce Hawwa liyaskuna ilayha dan ya samu nutsuwa zuwa gare ta shine anan ubangiji ta'ala ya faɗa mana cewa wa min ayatihi yana daga cikin dalilai masu nuna girman kudurar shi da kadaitar shi ana khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya halicci mata wato min anfusikum daga kawunan ku kenan kamar yadda ya halicci Hawwa daga annabi Adam sai yace li taskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa zuwa gare ta sai yace waja'ala bainakum mawaddatan ubangiji ta'ala ya sanya kauna tsakankanin ku wa rahama da tausayi sai yace inna fi zalika lalle game da halittar mace daga jikin namiji wato la ayatin akwai dalilai masu nuna kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala li qaumi yatafakkarun ga mutanen da suke tunani su gane girman ubangiji sai yace wa min ayatihi yana daga ayoyi masu nuna kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala khalqus samawati wal ardi halittar samai da kasai wa ikhtilafu alsinatikum haka nan sabawar halashinan ku ma'ana yare an gane ko shi wannan balarabe ne wannan bahaushe ne wannan bazabarme ne wannan babarbare ne wannan bafulatani ne wannan duka aya ce mai zaman kanta mai nuna kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala sabanin yare kenan sabanin halashi shine yace waqti laqu alsinatikum haka nan sabawar halashinan ku a wajen yare shi ma aya ce mai nuna kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala wa alwanikum kuma da sabawar launin jiki wani fari wani baki wani rawaya rawaya wani sha wannan duka aya ce mai zaman kanta mai nuna kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala tare da cewa kuma tushen mu daya gaba dayan mu asalin mu daga annabi adam amma Allah sai ya canza wato halittar ya canza yaran mu ga ya kai ba harshe biyu ba gare ka yanda kake da harshe ɗaya shi ma ɗaya gare shi amma yaran ya canza kuma ga ya asalin ɗaya ne amma launi ya canza shine yace wa min ayatihi yana daga cikin dalilai na kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala khalqus samawati wal ardi halittar samai da kasai ma'ana sama aya ce mai zaman kanta mai nuna kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala domin sama da Allah ya halicce ta ya tsira ta ba tare da wani bishigi ba khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha ubangiji ta'ala shi ya halicci sama ya tsira ta ba tare da wani bishigi ba gaya kuna ganin ta sama ta tsaya amma babu wani bishigi da ya tokare ta to wane ne ya rike sama ya hana ta fado shine ubangijin da ya halicce ta kamar yanda zamu yi sai ya ce wal ardi haka nan halittar ƙasa wato ita ma aya ce mai zaman kanta ubangiji ta'ala da ya halicci ƙasa ya shimfiɗa ta sai ya saka duwatsu suka kange ta kamar yadda yake fada wa sha'alina fi har rawasiya shamihat sai yace waqti lafu alsinatikum hakanan sabawar halashinan shi ma dalili ne mai nuna kadaitar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa alwanikum da sabawar wato launin jikinku sai yace inna fi zalika lalle game da wannan abin da aka ambata la ayatin akwai dalilai masu nuna kadaitar ubangiji subhanahu wa ta'ala lil alimina wato ga masana kenan lil alimina ga masana waɗanda suka san inda aka dosa wa min ayatihi wato yana daga cikin dalilai masu nuna kadaitar ubangiji subhanahu wa ta'ala manamukum bil layli wato baccinku da kuke yi a cikin dare wannan aya ce mai nuna kadaitar ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake fada waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha shi ne yace wa min ayati yana daga cikin ayoyi masu nuna kadaitar ubangiji subhanahu wa ta'ala da girman kudurarsa manamukum bil layli baccin da kuke yi a cikin dare ba anan bi ma'ana fa azzarfiya kenan bi ma'ana fi ay manamukum fil layli baccin da kuke yi a cikin dare aya ce mai nuna kadaitar ubangiji subhanahu wataala sai yace wannan hari da watsuwar da kuke a cikin yini domin neman abinci shine yace wabtiqaukum min fadli wato da neman da kuke game da fadla ta ubangiji subhanahu wataala a lokacin yini kowa ya watsi ya je kan sana'arsa ita ma wannan aya ce mai nuna kadaitar ubangiji ta'ala kamar yadda yace waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasan waja'alna an-nahara ma'asha sai yace inna fi zalika lalle game da wannan abu da aka ambata da ayatin akwai dalilai masu nuna kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala li qaumin yasma'un wato ga mutanen da suke ji shi wanda yake na fahimta wa min ayatihi yana daga cikin dalilai masu nuna kadaitar ubangiji subhanahu wa ta'ala yuriikumul barqa ubangiji ta'ala shike nuna muku walkiya khaufan wato dan tsoro ga waɗanda suke matafiya domin matafiya idan suka ga walkiya to sukan tsorata me yasa dan yin tsoron tsawa gadabi tsawa takan sauka a cikin dokar daji saboda haka hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala yakan nuna mana walkiya khaufan wato dan tsoratarwa ga waɗanda suke matafiya game da tsawa da take sauka daga sama wa tama'an hakanan kuma dan kwadai na saukar ruwa ga waɗanda suke mazauna sai yace wa yunzilu minas sama'i ma'an sannan shine yake saukar da ruwa daga cikin gizagizai fayuhi bihi al-ardu ba'da mawtiha irayat da kasa bayan bushewarta inna fi zalika game da wannan abu da aka ambata da ayatin akwai dalilai masu nuna kadaitar ubangiji ta'ala li qaumin ya'qilun ga mutanen da suke hankalta su fahimci inda aka sa gaba kenan walkiya aya ce mai zaman kanta wadda take nuna kadaitar ubangiji subhanahu wa ta'ala hikima kuma game da walkiya da Allah ya halicce ta kenan tsorata suwa ga waɗanda suke matafiya dan haka matafiya in girgije ya taso to matafiya yakan nemi mafaka mutum ya nemo wani kogon dutse ya je ya shi su kuma waɗanda suke zauna a cikin gari dan kwadayin saukar ruwa ubangiji ta'ala yake nuna mana walkiya shine sai yace wa yunzilu minas sama'i ma'an shine ubangijin da ke saukar da ruwa daga cikin girgije wa yuhyi bihi al-ardu ba'da mawtiha irayat da kasa bayan kushewarta a sababin wannan ruwa da ya sauka sai yace inna fi zalika lalle game da wannan abu da aka ambata da ayatin akwai dalilai masu nuna kadaitar ubangiji ta'ala li qaumin yaqilun ga mutanen da suke hankaltar inda aka sa gaba sai yace wa min ayatihi yana daga cikin dalilai masu nuna girman Allah subhanahu wata'ala da kadaitar shi an taquma as-sama'u wal ardu bi amri wato tsayawar sama ba tare da wani ginshiki ba wal ardu haka nan tabbatar kasa kamar yadda Allah ya shimfida ta bi amrihi wato da izininsa sama da Allah ya tsida ta ne da kudurar shi ba tare da wani ginshiki ba, kamar yadda yace wa yusifu samaa an taqa ala al-ardi illa bi izni, ubangiji ta'ala shine ya rike sama ya hana ta fadu ta halakar da wanda ke karkashin ta, don haka sama ba za ta rubuto ba sai da iznin Allah, shine zai da ta. Kamar yadda ce yake cewa inna Allaha yusifu samawati wal arda an tazula, ubangiji ta'ala shike rike da sama da ƙasa an tazula don kada su gushe, da Allah ya halicci sama sai ya tseda ta, shi yake rike da ita. Haka ita ma ƙasa da Allah ya shimfiɗa ta, shi ya kange ta da duwatsu, shi ya tseda ta ba ta gaurawa. To gaba ɗayan wannan aya ce mai zaman kanta, mai nuna girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kadaitar shi. Shi ne ya ce kuma idza da'akum da'awatan, sannan idan ya kiraye ku kira minal ardi, wato daga cikin ƙasa, idza antum takhrujun, sai ga muku kukuna masu fitowa. An gane ku yinin alkiyama kenan, lokacin da aka yi busa ta tashi za ka ga mutane suna fitowa daga cikin kabura, kamar yadda ya ce fatawalla anhum, sai ya ce yawma yadu da'i ila shay'in nukur, kamar yadda ce yake cewa yawma yadukum fatastajibuna bihamdi wa tadhunnuna illa bistum illa qalilan, ambata musu yinin da Ubangiji ta'ala ke kiran ku shine yinin alkiyama, fatastajibuna bihamdi, za ku amsa kiran Ubangiji ta'ala da yabansa. Dan haka shine anan yace thumma idza da'akum da'awatan min al-ardi, sannan idan Ubangiji ta'ala ya kiraye ku kira, wato daga ƙasa kenan, daga cikin kaburra, idza antum takhrujuna takhrujuna, sai ga muku kukuna masu fitowa kai tsaye lokacin da aka yi busa ta tashi. Sai yace wala huma fis samawati wal ardi, dukkan abin da ke cikin samai bakwai da ƙasai bakwai na halittu, wato mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kullun lahu qanitun, kuma dukkan halittun da suke cikin saman bakwai da ƙasan bakwai, wato masu zuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne, kullun lahu qanitun, dukkan halittun da suke cikin samai bakwai da ƙasai bakwai masu da'a ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Akwai waɗanda Ubangiji ta'ala ya zaɓe su, ya azurta su da wannan da'a wadda take shar'iyya, akwai kuma da'a wadda take kauniya, kamar yadda hatta da duk abin da ka sani wanda yake cikin saman bakwai da ƙasan bakwai gabaɗaya bayi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma komai sujada yake ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne anan ya ce kullun lahu qanitun, dukkan halittun da suke cikin samai bakwai da ƙasai bakwai, wato qanituna masu biyayya ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin ma'anar al-qunut shine afa'a, kamar yadda yake nan. Sai ya ce wa huwa allazi yabda'ul khalqa, shi ne Ubangijin da ke farar halitta a farko kenan, ba tare da ya ga hotonta a wajen wani. Kuma yu'iduhu, sannan kuma shi yake dawo da ita bayan ta ruddige ta zama ƙasa. A farko Allah shi ya halicci halittu, kuma sannan bayan halittun sun ruddige sun zama ƙasa, Ubangiji ta'ala shi ne zai dawo da su kamar yadda suke. Sai ya ce wa huwa ahwanu alaihi, dawo da halittu abu ne mai sauki ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ahwan anan ismu tafdhil ne, amma bi ma'ana ismi fa'il. Wa huwa ahwanu alaihi, ai wa huwa hayyinun alaihi, abu ne mai sauki ga Ubangiji ta'ala. Ko kuma ana nihi ga mu ƴaƴan Adam a hankalce, cewa duk mutumin da ya kirkiro abu a farko, bayan abin ya lalace dawowa da shi shine ya fi sauki. Da a ce abu ka kirkiro shi, to gara a ce daman an yi abin sake shi ne za ka yi sakewar ya fi sauki. Kaga mu a tunaninmu sake abu ya fi sauki a kan kirkirowa, shi ne ya ce wa huwa ahwanu alai, amma tare da cewa kagar halitta da sake ta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk ɗaya ne, babu bambanci, saboda Ubangiji ta'ala al-Hakim, ma'abucin hikima ne. Shi ne ya ce wa huwa allazi, shi ne Ubangijin da yabda'ul khalqa, ke farar kagar halitta a farko, kuma yu'iduhu, sannan shi yake dawowa da ita bayan ta zama ƙasa ya sake ta. Wa huwa ahwanu alayhi, abu ne mai sauki ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rayar da matacci a ranar kiyama. Sai ya ce walahul masalul a'la, wato sifofi waɗanda suke sifa wadda take maɗaukakiya na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana duk wata sifa ta cika da batsewa Ubangiji ta'ala shi ya fi cancanta da shi. Duk wata sifa ta daukaka to Ubangiji subhanahu wata'ala shi ya fi cancanta da ita. Shine yace walakul makalul a'la. Ubangiji ta'ala shike da sifa wadda take madaukaki ya fi samawati wal ardi. Wato a cikin sammai da kasai. Sai yace wa huwal azizu shine Ubangiji wanda yake kasaitacce wanda ke sama da kowa da komai da rinjaye wanda ba a rinjayarsa. Al-Hakim shine ma'abucin hikima wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi. Daraba lakum mathalan min anfusikum. Ubangiji ta'ala ya buga muku misali min anfusikum game da halin kawunanku. Yanda halin ku yake Ubangiji ta'ala ya buga muku misali. Shine yace halakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum. Shin yanzu za ku yarda ku amince wato game da abin da damar ku ta mallaka na bayi, wato a ce sun zama zu muku abokan tarayya fi ma razaqnakum a cikin abin da muka azurta ku da shi na dukiya, ku antum fihi sawa, ku da su a ce kun zama daidai. Misali ne Ubangiji ta'ala yake buga mana, kai ne Allah ya azurta ka da dukiya kuma kana da bawa, to a ce da kai da bawan naka daidai kuke a cikin wannan dukiya da Allah ya azurta ka. Yanda zaka dauki wannan dukiya ka kashe sai iya abin da kaga dama a ce bawan ka shi ma haka zai. Zaka yarda ka amince? Ba yanda za a yi mutun ya. Kenan hali ne wanda yake nawo. Idan Allah ya azurta ka da dukiya, ba za ka yarda ba a ce kai da bawan ka daidai kuke a cikin wannan dukiya, yanda zaka yi hidima da wannan dukiya a ce shi ma haka zai. Ubangiji ta'ala ya ce ta hafu na hunka kifati kuma an fusa ku. Wato kuna tsoron bayinku su yi tarayya da ku a cikin dukiyar, kar ku je su kadaita da wannan dukiya. Ka kifati kuma an fusa ku, kamar yadda kuke tsoron kawunanku juna da juna. Wannan ɗan uwanka ne ma wanda yake ɗa ba ma bawa ba. Ba za ka yarda ba a ce in dai dukiya kuna tarayya kai da shi a ciki cewa ya kadaita da wani abu. Balantana wanda yake bawa shi ne yace ka kifati kuma an fusa kun, kamar yanda wato kuke tsoron kawunanku. Kamar misali yau kai da dan uwanka, kai da wani ka kawo hannun jari, ya kawo hannun jari, kuka hada kuke kasuwa, to a kullun kowa daga cikin ku zaman tattare yake, kar a je dan uwan shi ya halakar da wannan dukiya. Kenan kar a je shi ya kadaita da wannan dukiya banda. Shi ne anan Ubangiji ta'ala yake buga mana misali. Kenan wannan misali ne Ubangiji ta'ala yake bugawa game da mushrikai, wanda Ubangiji ta'ala shi ya halicci kowa da komai. Kaga da wanda yake bautar wani Allah da shi abinda ake bauta ma gaba dai bayi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan shine anan Allah ya buga mana misali yace daraba lakum mathalan min anfusikum. Ubangiji ta'ala ya buga muku misali min anfusikum game da halin kawunanku kenan. Ai min hali anfusikum. Sai yace halakum, shin yanzu za ku yarda ku amince mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum. Shin za ku yarda wato game da abin da damar ku ta mallaka ku zamanto abokan tarayya ku da su fi ma razaqnakum cikin abin da muka azurta ku na dukiya, a ce kai da bawan ka duk ɗaya kuke a cikin dukiyar, fa antum fihi sawa, cewa ku da su duk ɗaya kuke a cikin wannan dukiya, za ku yarda ku amince da haka? Ubangiji ta'ala ya ce ta kafuna hun, kuna tsoron su cewa kar su kadaita da wannan dukiya. Ka kifati kuma an fusa ku, kamar yanda wato kuke tsoron kawunanku juna da juna, wanda dan uwanka ne ma da babawa ba kana tsoron cewa ya kadaita da wannan dukiya, dukiya da kuke tarayya da shi kai da akanta. Sai yace kazalika, Ubangiji ta'ala yace kamar yanda wato muka sanya muku wannan misali, nufassilul ayati, haka muke rabe ayoyinmu a wajen bayani li kaumin yaqilun, wato ga mutanen da suke hankalta. Kenan yanda ba za ku yarda ba ku da bayinku ku zamanto daidai a cikin dukiya wadda muka azurta ku, to ta yaya za ku yadda cewa gumakanku waɗanda kuke bauta musu cewa su da Allah subhanahu wa ta'ala duke wanda Allah ne ya halicce su, kuma yaya za ku zo ku daidaita su da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin abin da yake haƙƙin Allah ita ce ibada? Kaga yadda ba za ka yadda ba bawanka ya zamanto abokin tarayya a cikin dukiyarka, to haka ai bai dace ba Ubangiji ta'ala ka ɗau wani bawa daga cikin bayin shi ka sarrafa masa haƙƙinsa, ka ɗau wani abu mai sunan ibada ka sarrafa masa. Kenan tunda ba za ka yadda da wannan abu ga kanka, to yaya za ka yadda da shi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Kamar yadda can yace wa ja'aluna lillahi ma yakrahuna, suna sa ma Allah subhanahu wa ta'ala abinda su suke ƙi suke kyama. Su suna kyamar ƴaƴa mata, amma sai suke jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala na cewa wai mala'iku ƴaƴa mata ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Su suna kyamar ƴaƴa mata amma kuma sun jingina ma Ubangiji. A nan suna kyamar cewa bawa ya zamanto daidai da mai gida a cikin dukiya, to yaya kuma za ka ɗau bawa ka daidaita shi da Ubangiji a cikin ibada, a cikin haƙƙi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Shi ne yace kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yaqilun, kamar yadda muka yi wannan bayani Ubangiji ta'ala yace haka muke raba ayoyinmu daki-daki a wajen bayani liqaumin yaqilun, ga mutanen da suke hankalta su fahimci inda aka sa gaba. Sai yace balitta ba alladhina zalamu ahwa'ahum, bari dai waɗanda wato suka zalunci kawunansu, me ake nufi da zalunci a nan? Shine hada bautar Allah da balittaba alladhina zalam, bari waɗanda suka zalunci kawunansu suka hada bautar Allah da wani, Ubangiji ta'ala yace bari dai sun bi a hawa a hum, sun zukatan su bigari ilimi, wato ba tare da wani ilimi ba, an gane ko, ba tare da wani ilimi sani game da abin da ya zama wajibi a kansu, san zuciya ne kawai suka bi akan abin da shaytani ya kawata musu na bautar wani Allah. Ubangiji ta'ala yace faman yahdi man adallallah, wane ne ya isa ya shiryar da wanda Allah ya batar da shi? Amsa babu, duk wanda Allah ya batar da shi to babu wanda ya isa ya shiryar da shi. Dan haka sai ya ce wa malahum min nasirin, ba su da wasu mataimaka waɗanda za su ba su kariya game da azabar Allah a ranar kiyama. Duk wanda ya mutu yana shirka to makomarsa wuta ne, babu wanda ya isa ya kare shi game da azabar Allah. Sai ya ce fa aqim wajha haka lid-dini hanifa, Ubangiji ta'ala ya ce ka tsaye da fuskar ka diddini, wato ga wannan addini wanda Allah ya aiko manzanninsa da shi hanifan, kana mai karkace ma komai, kana mai tabbata akan wannan addini. Lafazin hanif an ciro shi ne daga hanaf, in aka ce alhanaf karkata kenan. Idan aka ce hanif wanda ya karkace ma komai, ya fuskanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya kama hanya ta musulunci sa, shi ne ake kira hanif. Shine yace fa aqim wajha haka, wato ka tsaye da fuskar ka diddini hanifa, ga wannan addini hanifan, kana ne karkace ma komai, wato sai dai wannan addini. Fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha, wato ka dazinci wato halitta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko kuma ka dazinci wannan addini na Allah, allati fatara an-nasa alaiha, addinin da ya halicci bayinsa a kai shi. Abinda ake nihi fitratullahi ana nihi kenan addinin Allah, shine musulunci. Wannan kuma musubu ne ala da ikra, kenan ilzam fitratullahi, kada zinci wato addinin Allah, allati fataran nasu alaiha, wanda Allah ya halicci bayinsa a kan shi. Domin duk wanda ya zo duniya yakan zo ne a matsayin musulmi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, babu wani da ake aihuwa, manzon Allah ya ce face ana aihuwa shi ne akan musulunci. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjis aw yumajjisani, manzon Allah ya ce mahaifansa in yahudawa ne sai su maida shi ga yahudi, in ƴan mushan ne su maida shi ɗan mushan, in maguzawa ne su maida shi ba maguzi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake sanya wani misali, sai yake cewa kamatan tijul bahima, yake cewa kamatan tijunal bahima hal tajiduna fiha min jada'a hatta takunu antum tajidunaha, manzon Allah yake cewa kamar yanda wato dabba take aihuwa. Shi yanzu dabba tinkiya idan ta aihu, abinda ta aihu kunnan a tsage yake, lafiya kalau take zawa da kunnuwanta, sai dai ku ku tsaga kunnan. To duk wanda zai zo duniya yakan zo ne a matsayin musulmi. Me yasa? Saboda alƙawari ne na farko, kowa ya yarda ya amince. Kamar yanda Ubangiji Ta'ala ke faɗa wa iza aka zarabuka min bani Adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan haka shine anan yace fa aqim waje haka, wato ka tsaye da fuskarka diddini, wato ga wannan addini na musulunci hanifan, kana mai karkace ma komai, kana mai rungumar musulunci. Sai yace fidratallahi allati fadara an-nasa alaiha, kada zunci addinin Allah wanda ya halicci bayin sa akan shi. Sai yace la tabdila li khalqillah, la tabdila li khalqillah, ai kar ku canza wato addinin Allah. Me ake nufi da khalqillah? Shine addinin Allah. Ai la tubaddilu dinallahi, kar ku sake ku canza addinin Allah. Ko kuma la tabdila li khalqillah, babu canzawa ga halittar Allah. Duk wanda Allah ya halicce shi a matsayin dan aljanna ne, to babu wanda ya isa ya canza shi ya maida shi dan wuta. Duk wanda Allah ya kaddara masa tsiyata cewa dan wuta ne, to ba wanda ya isa ya canza masa ya maida shi dan aljanna. In ka dauki kenan a matsayin ta kenan, la tabdila li khalqillah, ko kuma la tabdila li khalqillah, kar ku canza addinin Allah. Ai la tubaddilu dinallahi. Sai yace zalika dinul qayyim, wato wannan addini shine addini, wannan addini shine addini wanda yake miƙaƙƙe, wanda babu karkata a cikin sa. Sai yace walakinna aktharan nasi la ya'lamun, Ubangiji Ta'ala yace sanadi mafi yawan jama'a wato basu san da haka ba, cewa musulunci shine addini wanda ya zama wajibi, wato mu'mini wato bawaye runguma, wanda zai kwashe lafiya a nan duniya, sanan ya dace da aljanna a gobe kiyama. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك.